Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmu Si Garba ne tare da Hanifa Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Alhamis 30 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanun labarai.
Yau Alhamis shugaba Joe Biden zai magana ta wayar tarho da takwaran aikin sa na Rasha a cewar wani babban jami'i mai gudanarwa a jiya Laraba. Kungiyoyin kare haƙƙin dan Adam na kira ga shugaba Joe Biden da ya nada manzo na musamman don kula da harkokin haƙƙin dan Adam a Koriya ta Arewa. A jiya Laraba ne aka samu ƴar Birtaniya mai shige-shigen jama'a mai suna Ghislaine Maxwell da laifin yaudaren ƴan mata matasa don yin badala da wani ba'amurke.
To kanin labarin kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji yadda masana ke gargadi kan hadarin da ke tattare da yawaitar ƴan Najeriya da ƴan bindiga ke kashewa ko rabawa da abin dogaro.
Sai dabbobi suka kora masu yawa fa. Dabbobi suna kai 200,000.
Za kuma a ji yadda wasu masu lura da al'amura ke bayyana yadda a ganin su siyasar Najeriya ke dada zama ci da ceto.
Kisa yau aka waye gari kaga ƴan siyasa mutanen suna mutuwa da yunwa babu wuta babu ruwa babu ilimi mutun zai dinga daukan private jet daga naira miliyan 3.5 ya fara zuwa miliyan 7 yana yawo a kasan nan ko ba ko ina zai je ba daurin aure zai ji mai imani ba zai maka haka ba.
Za a je da jihar Kano ke shirin yi ma jama'ar ta rigakafin COVID-19 idan ma da lokaci kuma a ji fatan ƴan Najeriya yayin da ake shiga shekara mai zuwa kamar kowace ranar Alhamis. Yau ma za a ji shirin domin iyali da Grace Alheri Abdu ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarun duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. A yau Alhamis shugaba Joe Biden zai yi magana ta wayar tarho da takwaran aikin sa na Rasha a cewar wani babban jami'i mai gudanarwa jiya Laraba, wanda ya kara da cewa shugaban na Amurka zai nemi mafita ta diplomasiya game da zaman dardar da ke karuwa a iyakar Rasha da Ukraine. A shirye muke mu bi tsarin diplomasiya da kuma tafarkin samun mafita a diplomasiyance, abinda jami'in ya fada wa manema labarai kenan a jiya Laraba. Ya kara da cewa amma kuma a shirye muke mu maida martani idan Rasha ta ci gaba da mamaye Ukraine. Magana ta wayar da shugaban Rasha Vladimir Putin ya nema a yi na zuwa ne gabanin wata muhimmiyar ganawar da ake kyautata zaton za a yi a Geneva a ranar 10 ga watan Janairu. Babu daya daga cikin shugabannin biyu da ake tsammanin zai shiga wannan tattaunawar a cewar jami'in. Kungiyoyin kare haƙƙin dan Adam na kira ga shugaba Joe Biden da ya nada manzo na musamman don kula da harkokin haƙƙin dan Adam a Koriya ta Arewa, matsayin da babu kowa a kai tun watan Janairun 2017. Tanadin dokar kare haƙƙin dan Adam a Koriya ta Arewa ta 2004 ta ba shugaban Amurka damar nada wani akan wannan matsayi da za a tabbatar a majalisar dattawa. Duk da haka har yanzu ba a cike wannan gurbin ba, ko da yake Biden ya ɗaukaka batun haƙƙin ɗan Adam ɗin a duniya. Magabacinsa Donald Trump bai ba da mahimmanci ga batun take haƙƙin ɗan Adam ɗin na Koriya ta Arewa ba tun bayan taron koli da ya yi a Singapore tare da shugaban Koriya ta Arewar Kim Jong-un a watan Yunin 2018. Labaran na zo muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Laraba ne aka samu ƴar Birtaniyar ɗin nan mai shige-shigen jama'a mai suna Ghislaine Maxwell da laifin yaudarar ƴan mata matasa don yin badala da wani ba'amurken Melania Jeffrey Epstein. Hukuncin ya kawo ƙarshen shari'ar da aka shafe tsawon wata guda ana yi kan cin zarafin yara mata ƴan ƙasa da shekara 14 da mata hudu suka ce ya faru, kuma suka bayyana yadda aka ci zarafin a badalance lokacin da suke matasa a shekara ta 1990 da kuma farkon shekara ta 2000 a gidan kasaita na Epstein ɗin da ke Florida, New York da kuma New Mexico. Masu taimakawa alkali yanke hukunci sun kwashe kwana 5 kafin suka samu Maxwell da laifuka guda 6. tana fuskantar yiwuwar share shekaru masu yawa a gidan yari wanda shine sakamakon da matan da suka dade suna neman kotun farar hula na a hukunta Maxwell din domin rawar da ta taka wajen koya badala ma kananan yan mata da Epstein ya cutar da kuma yadda a wasu lokutan ta bisa hun masu cin zarafin.
To an jima Hanifa za ta saki shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda masana ke gargadin abin da ka faru ganin yadda ƴan Najeriya da ƴan bindiga ke cutarwa ke dada yawa da kuma dada fishi.
Matsalolin rashin tsaron da ƴan Najeriya ke fuskanta musamman a arewacin kasar sun kai ga jama'a basu da zabi baya ga yan addu'o'i sai kiraye-kiraye ga mahukunta wanda alhakin samarwa jama'a tsaro ya rataya akan su. Kamar wannan bafalata ne wanda mahara suka sace wa dabbobi ya kasa jurewa sai da ya bi sawun barayin.
Wallahi tayi a dai nesa muke da dole wannan a kwanta muna suka yi dole mun ka dora kauce mu wurin nan. To da suka gane muna dai da bayan su sai suka dora kwanta muna. Suka dora kwanta muna mun ka ga abin dai mun ka kauce don shi kaje wani za su yi haka.
Da kiyasi kamar dabbobin da suka ce da su ana iya cewa sun kai nawa.
Kai dabbobi suka kora masu yawa fa. Dabbobi na suna kai 200 fa. Dukiya suka kora ba da tumaki da suka kora ba san misali da gaskiya. Wallahi dukiya suka kora. Muna kira ga hukuma ta dan taimaka muna. Kuma marayi muke tare da su kuma na arun gonmu nan muka ci nan muka sha sai an kwashe dukiyar da su an kaba mu ina an kaba mu ba wahala ta same mu ba.
Haka ma jama'ar yankunan da suka yi ban kwana da zaman lafiya sun jima suna kira ga mahukunta kamar irin wannan kiran da jama'ar gabashin Sokoto suka jima suna yi.
Mun yi complaint akwai wani dan sabin ni sarkin Hausawa na Ilorin ya ce mu ga mu area commander wallahi zai biya ɗan sanda allowance ta wata shida a yake uku hanyar sami ministan Sokoto shi zai biya a hada ministan aka mana a course ɗin kuɗin wallahi ba a sa kowa ba har yanzu. Mun yi complain mutanen ka an san inda suke wallahi ko ni ne ce yake ina kai ka inda tuji yake yanzu.
Suma iyayen yaran da suka fada hannun ƴan bindiga lokacin da suke a makarantunsu sun jima suna kira ga mahukunta kamar wannan mahaifiya ta ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar sakandaren birnin Yauri.
Sunana Mrs. Deborah. Ba daɗi gaskiya ba mu jin daɗi. Bayanin da muke ji sai dai su ce mu yi hankuri mu ci gaba da addu'a mu yi hakuri. Kuma addu'ar na yi dole muna yin shi kullum ko ba su ce mana ba muna yin shi. Muna so gwamnati ta yi ƙoƙari su taimaka mana don ya sako mana yaran mu.
To sai dai duba da matsalolin ke ci gaba da wanzuwa abu ne da kan iya alamta cewa ko dai mahukunta ba su karba kiraye-kiraye da ake musu ba ko kuma sun yi biris da kokin na jama'a sun ci gaba da harkokin gabansu. To ga halayyar dan adam idan mabukata suka kosa da matsalar da ke damun su kuma ba a karba kiransu ba me kan iya faruwa? Profesa Tukur Muhammad Baba masani ne akan halayyar dan adam.
Tarihi yana nunawa yana kawo spontaneous rebellion yana haddasa tarzoma cikin jama'a yana kawo barbarewar tsaro da kuma yau da kullum law and order kenan. Kowa sai yayi abin da yake so wannan yana kawo rushewar gwamnati in ka bi tarihi ne yana ba ka kasashe da irin waɗannan abubuwan duk suka faru yana haddasa ɓullar ƴan tawaye da za su ce wannan da yi ba kamar yadda aka so a ga ya faru a Borno da Boko Haram.
Duba da tarihi ya nuna sakamakon da akan iya cin karo da shi sanadiyar rashin karɓa kiran mabukata waɗanda kuma suna da haƙƙi na karɓa tare da biyan bukatunsu abin gudu a nan shi ne kaiwa ga bigiran da ba a bukatar a kai gare sa. Masu iya magana dai na cewa idan kunne ya ji to jiki ya tsira. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya.
‘Yan bindiga a Sudan sun kwashe tan 1,900 na abinci daga wajen ajiye kayan abinci na shirin abinci na duniya wato WFP a Darfur yayin da ake tsakiyar tashin hankali a yammacin yankin a cewar jami'ai a jiya Laraba. Mazauna El Fashir, babban birnin jihar Darfur ta Arewa, sun ba da rahoton cewa sun jiyo karar harbe-harbe kusa da wajen ajiye abincin a yammacin ranar Talata da ta wuce, kuma hukumomin cikin gida sun sanya dokar hana fita da dare a cikin garin bayan da aka kai harin a cewar kamfanin dillancin labarai na jiha. Mun ji tsananin harbin bindiga, abinda wani mazaunin garin Muhammad Salim ya gaya kamfanin dillancin labarai na AFP kenan. A jiya Laraba, farashin kasuwar hannun jarin rukunin manyan kamfanonin Dow S&P 500 ya yi darajar da aka dade ba a ga irin ta ba daga manyan dillalai irin su Walgreens da Nike a daidai lokacin da masu zuba jari suka yi biris da fargabar yaduwar kwayar cutar Omicron. Hannayen jari na Walgreens Boots Alliance da Nike sun tashi da kashi 1.59 cikin 100 da kuma kashi 1.42 a B2B sabanin rahotannin baya-bayan nan da ke nuni da cewa cinikin lokacin hutu ya karfafa wa ƴan trader a Amurka.
Tuwa gaida Hanifu Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya, inda a yayin da ake ta sake lale a fagen siyasar Najeriya saboda shirin yakin neman zaɓe na gaba, wasu ke ganin siyasar ta ma daina zama ta aƙida, tana dada zama ta jari hujja ko san kai. Nasir Adamu Irikaya, Garika.
Masana siyasa na karfafa batun nan da ke cewa siyasa tamkar kasuwar bukata ce, kowa na shiga don samun abin da yake muradi, da haka ba a samun makiyi ko masoyi na dindindin. Bai zama abin mamaki ba ƴan kwanakin nan ake ganin manyan ƴan siyasa da a baya ba sa gamatiji da juna, amma yanzu sun haɗe. Duk da dama a bayan fage matan su sukan yi hulɗa da juna, inda sukan bar talakawa masu mara baya da wanzar da hamayya ko makiyayyar. A lokacin yakin neman zaɓe akan samu matasa talakawa da ke mara baya ga sassan biyu na ƴan jari hujja na arangama da juna, alhali iyalan gwanayen nasu na can ƙuryar ɗaki ko ƙasashen ƙetare suna karatu ko yawon shan iska. Masanin tarihi Muhammad Ai Usman ya ce tuni ƴan siyasa da dama suka sauka daga turbar da magabata suka aza ƙasar tun 1960 zuwa 1966.
Su da wasu yi kokari su gyara wannan abin, amma Allah bai musu tsawon kwana ba. Juyin mulkin farko ya kawo su ga suka iya kokarinsu, daga ba kuma abu ya zama illa masha Allah. Shi sa yau aka wayi gari, kaga ƴan siyasa mutanen suna mutuwa da yunwa, babu wuta, babu ruwa, babu ilimi. Mutum zai dinga daukan private jet daga naira miliyan 3.5 ya fara zuwa miliyan 7 yana yawo a kasan nan, ko ba ko ina zai je ba daurin aure zai ji. Mai imani ba zai maka haka ba, wanda ya samu cikakken tarbiyya a gidansu ba zai maka haka ba.
Shi kuma Sheikh Husaini Zakariya Abuja ya ce rashin samar da muhimman abubuwan more rayuwa ya sa ƴan jari hujja ta kaita ribar demokradiyyar a gidajensu ko anguwanninsu da ke rukunin gidaje na GRA.
Rashin su ci gaba kamar America, Turai gaba ɗayanta, ba za ka je gidan wani ka samu akwai generator ba ko akwai borehole ko yayi wata katanga yana tsoron barayi, saboda gwamnatocinsu suna bada wannan akwai ruwa kowane lokaci bai yankewa, akwai wuta kowane lokaci ba ta yankewa, akwai tsoro kowane lokaci. Amma ka ga kasan nan yanzu ka saita shi ne ka gina gida kaza gashi da katanga mai tsawo yadda bara ba zai shiga ba, sannan kuma ka sai katon generator wanda aka zuba mai zai maka wata uku wata hudu man bai kare ba, kai borehole baka bukatar ruwan cikin gari domin kasancewa ba kullun yake zuwa ba.
Musamman gwamnatin APC mai ci na cewa tana yin tsayin dakan gyaran lamuran da suka tabarbare ne a zamanin gwamnatocin baya da ba su yi fama da faduwar darajar fetur ko annobar coronavirus ba. Gwamnan Yobe Mai Malabu ne shine shugaban riko na jam'iyyar APC.
Mutane suka yi barna, kuma wanda yake gyaran suke kushe shi su ce bai iya ba ko kuma ba zai iya ba. To da me yasa suka yi barna? So kaga su ma a wani lokaci sun samu daman mulki, kuma a wani irin mataki mulki ka samu kanka da ai ka samu kanka a wani matsayi wanda zaka iya ka gyara kasar nan a hurumin ka. So ba su yi wannan ba, to yanzu ne mai gyaran yake gyara kuma suke korafi.
Tun faduwa zaben PDP a 2015 da ya kawo mulkin gamayyar ƴan adawa, Najeriya ta tsira daga mulkin jam'iyya ɗaya, da haka ko banza dukkan sassan biyu sun ɗana mulki. Waɗanda suka saura a bayan fage su ne ƴan bama can bama nan. Nasiru Adamu Likaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To gaida Nasiru, yanzu kuma bari mu je jihar Kano wadda ta fi kowace yawan jama'a a Najeriya. Mu ji yadda take shirin ganin ana yin rigakafin COVID-19 na hakika a fadin jihar, kamar yadda shugaban fannin aikace-aikace na hukumar yaƙi da cutar Dr. Tijjani Husaini ya ci gaba da gayawa Mahmud Ibrahim Kwari cewa
an tsara cewar kafin 31 ga Janairu na 2022 ana sare za a yi wa kashi 50 cikin 100 na mutanen da suka cancanci ai musu wannan allura a fadin wannan jiha ta miliyan 6 miliyan 7 muke targeting.
A bayanai da suke fitowa suna nuna mutane kamar suna kyama ko kuma ki juna da wannan zance na allurar covid ban sani ba ko hukumar kana da irin waɗannan rahotanni idan haka ne waɗannan matakai kuke dauka
eh ana samun ɗaiɗaikun mutane siya ba masu amma dai shi ɗaya ne ma cikin maybe 2000 kuma matakan da muke dauka shi ne dai matakin fadakar da mutane wato muna ci gaba tuntuba magana da mutane wanda suke da ruwa da tsaki wanda suka isa domin mu ga cewa mun shawo dukkanin wata turiya da za a samu.
Akwai ma rahotannin da ke nuni da cewa wasu daga cikin mutane suna zuwa a cike musu bayanai kuma a shigar da shi wannan tsari na kwamfuta a matsayin an musu amma kuma ba sa so a soka musu wannan allura. Kuna da waɗannan rahotannin kuma akwai matakan da kuke gano irin waɗannan domin kada a yi kiso da gwamnati?
Shi saboda yanayi na aiki kuma muna da tarihi irin na baya lokacin da aka yi polio wasu ma'aikata gurɓatattu wanda ba su ne akasarin ma'aikata ba sun yi alhali basi ba wannan dama an yi tunanin cewa haka za ta faru kuma tun kamun a fara an dauki mataki ɗaya daga cikin matakan da aka dauka shine shigo da jami'an tsaro shigo da hukuma ta ICPC shigo da hukuma ta EFCC domin a tabbatar da cewa mutane suna yin alluran da yanda aka ce su yi ba tare da sun yi almundahana ko sun yi albus ba.
A cikin ya ce akwai tsari na gano wannan abu.
To yanzu dai ba a fara yi ba amma muna samun labarin cewar ba da dadewa ba da yiwuwar a fito da wani tsari da za a iya gwadawa a ga cewar ko mutum yana da wanda ake kira antibodies wato alamomin da suke nuna cewar ko mutum na da shi an yi allura ko ba amma dai a halin yanzu ba a fara yi.
A fahimtar ku me yasa mutane suke kyamar allura na rigakafin corona?
Kowa yana da nasa dalili gaba ɗaya muna iya cewar wasu rashin ganewa ne wasu kuma turjiya ce amma dukkanin sa maganin abun shine ci gaba da fadakar da mutane kowa ya gane alfanun ita wannan allura.
To a gaida Mahmud da wannan rahoton wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka sauka baiwa
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Farkon wannan shekara majalisar karamar hukumar Gumel a jihar Jigawa Najeriya ta samar da wani daftarin doka da ke haramta yin kayayyakin aure da suka wuce kima yayin da waɗansu ke yaba wannan yunkurin da suke gani zai ba mai karamin karfi damar kafa gida. Waɗansu na ganin an tauye haƙinsu musamman idan aka yi la'akari da wanda ke da karfin yin fiye da abin da dokar ta kayyade. Kafin gayyatar masu ruwa da tsaki domin neman hanyar samun daidaito, wakilinmu da ke ɗauko rahotanni a jihohin Kano da Jigawa Mahmud Ibrahim Kuri ya yi nazarin lamarin ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Yanzu ka duba barna da yake so ya shigo harkan auratayya wanda sai ya sha kan kowa duwayenka. Wannan hidima da muka ɗauka na maganan aure sai ya sha kan kowa duk tsayinka sai ya sha kanka. yarinya ɗaya idan za a aurar a cikin gida sai an yi mitin sau biyar ba a shirya auren ba saboda du ya buwayi ya yunta ya buwayi baffanunta da kawunanta me a cikin wannan abu don Allah idan za a aurar da yarka kana murna an kawo mata akwatuna goma kai ma ɗankan ai zai yi aure rayuwa tana canzawa kuna ƙara tsananta makanku
Sokaci kenan kan lamuran aure a kasar Hausa musamman a yankin arewacin Najeriya daga bakin daya daga cikin malaman addinin Islama a Najeriya tayu damuwa da wannan yanayi ne ya sanya majalisar karamar hukumar Gumel a jihar Jigawa samar da wani daftarin doka da ke haramta yin kayayyakin aure da ba shari'ar musulunci ce ta shata ba daga cikin abubuwan da dokar ta tanadi akwai kayyade lefe da abin da bai wuce adadin atamfa shida ba da man shafawa sun ki biyu kazalika dan kunne da sarka da sauran kayayyaki dokar ta kayyade adadin da ango zai kai gidansu amarya ba ga hana ta kudur mata da maza yayin biki da kuma gudanar da bikin kansa daga karfe 6 na safe zuwa 6 na yamma kana da yin amfani da motocin da basu wuce guda uku ba yayin daukar amarya koya tasirin wannan doka watanni hudu bayan ta fara aiki Honorable Aminu Sani shugaban karamar hukumar ta Gumel shine ya rattaba mata hannu a ranar 10 ga watan Fabrairu bana
sa rumu majalisa da kuma manyan mu na hukumar Gumel tunda kan mai mutuwa sarki Abdul Imamai muka zauna a kan mata doka a madadin shugaba mu sa mata hannu wanda yake tana aiki yanzu nan take
to yana yanzu yaya yanayin karbata a wurin mutane
to alhamdulillah Alhamdulillah dokan nan duk mutane sun ji dadinta iyaye da suke da ƴaƴaye da wasu ke gaban su da kuma samari da suke su auren nan Allah ya ba su iko ba to wannan doka ta sa an bujuro an yi aure ta yawa kuma kan ta aiki daman cin ba kai da sadaki ba amma kai da tufafin kayaki za kai an kai da abubuwa da yake mafi sauki da zama cikin sauki ka kai kayan nan ka wanda su dokin da inganta a daura maka aure ga yarinya da abin da ta dace kuma a gidanka inda halinka sai ka yi kawo mata ka shi da ba da dama mutane su fito su yi auren kuma ana yi kayan da Allah
kamar yanzu za a iya cewa watakila mizani ko alkalman waɗanda suka samu sukudin yin aure ya ƙari kenan idan aka kwatanta da kafin a samu wannan doka
sosai an samu ƙari ƙaro ya yarda auren da kuma iyaye masu hankali suka hankalta suka fahimci cewa lallai abin nan da muka yi ba don su zuciyar muka yi ba
dan bayan bullo da wannan doka malamai a Najeriya ke sharhi da tofa albarkacin bakin su Malam Mustafa Muhammad Dandime na cewa
abubuwan da aka sa a cikin aure na bid'a ga yadda za a yi a dakile su domin ya kasance mata da yawa sun samu wato ainihin yin aure dalili saboda bid'o'in da aka gindaya a cikin sha'anin aure yana ɗaya daga cikin abin da ya lalata wato harkar sha'anin aure kuma yana ɗaya daga cikin abin da ya sa aure ya riga yake wahala a cikin al'umma shi yasa Umar bin Abdul Aziz yake cewa ana fara wa mutane da hukunce-hukunce gurgurdan abin da suka fara na daga fajirci misali kamar wannan abu da majalisar karamar hukumar Gumel ta sa na doka ga dakile waɗannan bid'o'i abu ne wanda ba wai kamar Gumel ɗin kaɗai ba duk jihohin arewacin Najeriya ya kamata a ce sun tabbatar da wannan domin ya kasance auren nan ya samu sauki domin idan ya kasance abubuwa sun wuyata irin waɗannan to hakan kuma zai bude kofofi na banna a cikin al'umma saboda haka ni ina kira ga wato ainihin abin da ya shafi hukumomi a cikin arewacin Najeriya gaba daya su sa wata doka wadda za ta kasance kamar irin ta Gumel din ta rusa dukkan wasu bid'o'i da suka tabbata a cikin sha'anin aure domin abubuwan da aka gindaya su laifi su kayan sa rana su kai kuɗi da ake duk waɗannan abubuwa ne wanda ba su da muhalli gaba daya a cikin addini musulunci abin da ya sani sadaki shi kadai ya sani a cikin aure
ko da yake dokar bata saba da dokokin tarayya da na jihar Jigawa ba amma akwai gibi a tare da ita inji barista Abdullahi Ibrahim
abinda na kalla na gajiyawa ta fuskar dokar shine dukkanin laifuffukan da aka ambata a cikin su ba a ba su suna ba kuma idan ka kalli kundin tsarin mulki musamman sashi na 36 shabi cikin baka zaka ga ya bada cewa ba wani mutum da za a kama da wani laifi ko a tume shi da wani laifi face wannan laifin da za a tume shi da shi ya kasance an fadiya yake me zaka yi ka aikata shi wato an yi define nasa sannan an fada adadin horin da ke tattare da shi dokar ta fada adadin da ke tattare ga duk wani da sabawa a sashen sashinan da ke cikin ta amma batayi defining ba kowane laifi dake cikin ta kuma bata bada suna ba. Ina ga wannan gajiyawa ce daga bangaren waɗanda suka yi wanda ya kamata a ce an samu an biwa kowace doka suwa kowace kowane laifi suna. Baya da haka abin da ya shafi enforcement wato waɗanda za su tabbatar da cewa dokar an yi biyayya ga ita an dora wa masu unguwanni wannan nauyi. To alhakika idan ka ji ba yanayin yadda ake kallon masu unguwanni tunda ba su da kwasi power, za ka ga cewa abin zai zo da matsala daban-daban. Don haka akwai buƙatar a sanya 'yan sanda a ciki, haka kuma mahukunta na ita ƙaramar hukumar Gumel kama daga sarki da hakimansa su fito su yi jan hankali akan wannan doka.
To watanni sun ce dama dai wannan doka ta kaide kayan aure ta fuskanci tattaka daga bangaren mata a yankin ƙaramar hukumar ta Gumel. Suna masu zargin cewa ta fi dadadawa maza ne kawai, amma Honorable Aminu Sani shugaban ƙaramar hukumar ta Gumel na cewa
saboda haka aka bada shawarwari cewa to ai ya kamata wuri kaza ai kaza, wuri kaza a rage kaza domin ingantuwar wannan doka. Kuma muna duba mutanen sanar shin ana shawarwari ana kawo mu bukatun mu daman dokar ta fara aiki kuma ta fara aiki da idan Allah. Saboda haka inda wasu gari kuma daga baya duk za su zo ana bada shawarwari za su zo a sake dubawa wuri kaza yayi tsauri a rage ko wuri kaza ba sa kaza ba sa domin dokar ta inganta da maka doka farkon ta dole san ko jari za su yi wada da Allah.
Yanzu akwai kamar wannan shawarwari kuka samu na cewa ya kamata a shigar dan a ƙara inganta ta misali.
Eh misali kamar akwai shawarwari da aka duba cewa ai kamar bangaren mata aka taba da yawa wani bangaren maza su aka fi maiwa aka ba ko ya ce rahin tabawa domin kusan dokar ta haifi kamar mata ne da yawa suna yin wuyar zaki musu sadaki kaɗan sadaki za ka musu kayan laifi kaɗan za ka musu sadaki kaɗan. To a dokar bangaren maza ba cewa su kuma nasu bangaren su kuma mai ya kamata su a matan su ma bisa kashi hakin su. To da idan Allah zama muna duba sun kawo mu isbali daga bangaren matan sun kawo ƙarfi ƙarfi cewa wannan dokar ta fi shafa mata ne kai tsaye. To su kuma za fa su ma kwakin zai kwata sun sauke to da kamar ta magana kansu ba. To muna duba mu ga su ma hakkin mazan da ya kamata ta sun sauke akan matan do sai mu sake adjustin a duba ga kowane bangare a masa adalci cikin da Allah.
Kadan kenan daga cikin batutuwa da muka haska fitila a kai wannan shekara da nufin ganin ci gaban iyali da gina ƙasa. Idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa Alhamis ta farko a shekara ta 2022 za mu ji inda magidanta da iyalai ke son ganin mahukunta sun maida hankali a kai a shekara mai kamawa. Yanzu a madadin dukan wakilan sashen Hausa da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin domin iyali a wannan shekara da bakin da muka gayyata a cikin shirin da kuma ku masu saurare da kuka kasance tare da shirin, alheri ke muku fata alheri da kuma fatar za mu ga sabuwar shekara cikin kwanciyar hankali da lumana da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya.
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice.
Hotun kolin Gambia ta yi watsi da kalubalantar nasarar da shugaban Adama Barrow yayi a zaben kasar da ya gabata, inda ta ce ƙarar ba ta bi hanyar da ta dace ba kamar yadda takardun kotun suka bayyanar. Mahukunta a Sudan sun ba da tabbacin cewar akalla mutane 38 ne suka mutu sakamakon rubtawar mahakar zinare a yammacin lardin kudancin kasar. Jimillar garuwa 110.
To masu sauraronmu, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kuma muna roƙon gafara game da wannan tangarɗar. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Sadi wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku na sabon shirin yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da Tatiya na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.